This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci guda hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol fm. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro, tare da fatar kun tashi lafiya. Jummai alike farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da
Usman Kabara, sannan kuma ga kanin labarai. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka da ta fara shirin dagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata. Haka kuma za mu ji yadda adadin alhazan Najeriya suka kai na rasuwar da suka yi a turmutsutsun da aka yi a wajen jifan shedan. Wani balarabe dauke da bindiga da wuka ya har Yahudawa a tashar motar bus jiya Lahadi a Barshiba.
To kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Haka kuma muna da rahotanni guda biyu. Daya akan gazawar da jihar Adamawa ta yi na cimma muradun karni akan tsaftace muhalli, sai kuma furucin wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya akan cewa shugaban hukumar kwastam bai daidai ba da ya ce Najeriya za ta ci gaba da sayan shinkafa daga kasashen waje.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka da ta fara shirin dagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata. Bisa abinda aka kira da ranar rungumar fara zartar da yarjejeniyar nukiliyar Iran din da kasashe shida masu fada a ji suka kulla a watan Yulin da ya gabata. Wannan fara shirin ne zai zama matakin farko na fara aikin yarjejeniyar kamar yadda aka kulla ta. Obama ya fada a jiya Lahadi cewa, "Na yi maraba da wannan muhimmin matakin ci gaba, sannan mu da abokan hulɗarmu dole za mu fuskanci mataki mai wahala na aiwatar da yarjejeniyar da ta sa muka haɗu game da shirin nukiliyar Iran. Don tabbatar da cewa ba za a iya kera nukiliya a wajen ba, kungiyar tarayyar Turai ma ta miƙa kundin doka don ba wa membobinta damar dubawa da kuma tsaida takunkuman." A wata sanarwa a talabijin ɗin gidan na Iran ɗin, ya tabbatar da cewa ƙasar za ta cika sharuɗanta, sannan ko a makon da ya gabata jami'an Iran sun ce nan da ƙarshen shekarar nan za su zama sun gama cika nasu ƙa'idojin.
Wakilin sashen Hausa a Makka ƙasar Saudi Arabia Nasiru Elika ya aiko mana da rahoto akan adadin alhazan Najeriya da suka rasu a tumurmutsinmu na zuwa yanzu.
We have 199 dead.
Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar alhazai 199 da ya nuna ƙarin rasuwar mutum 54 daga adadin alhazai 145 a alƙalamin da aka fitar makon jiya. Kwamishinan labarun hukumar alhazan Najeriya Sheikh Saleh Okenwa ke ƙarin bayani kan ci gaba da binciken yawan alhazan da suka rasa rayukansu a turmutsutsun tafiya jifar shedan ranar 24 ga watan jiya. Yanzu dai mutum 111 ne ake nema, inda ake jinyar mutum 5.
Yuqaddimu ta'ziyatahu bil mutawaffin fi hadhihi al makanat al jamarat.
Sheikh Giro Argungu ke addu'a ga marigayen a taron jiya da bankwana ga alhazai da hukumar kula da alhazan Afirka da Balarabawa ta shirya a Makka. Inda har jihar Kebbi ma da ta rasa alhazai guda biyu ta samu yabon ba alhazai abinci sau uku a wuni da kulawa da tsafta. Kanan Sama'ila Yombe Dabai shi ne mataimakin gwamnan jihar Kebbi.
Mun tsaya mun ɗauki lamba na nuna cewa mun yi aiki. Dole ne mu kuma mutuna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, abin nan da ya faru Allah ya gafarta musu, Allah ya sa su huta, mu da muka saura Allah ya sa mu cika da imani.
Wani batun da ke daukar hankalin alhazan, inji sarkin Kebbin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mera, shine aje alhazan Najeriya guda 66,000 a can nesa cikin yankin Muzdalifa maimakon muna.
Duka mu kamsi aka aje mu. Kamsi ai ba mu na bane, ai Muzdalifa ne. Kuma ina cikin wayanda muka je tare da sarkin Kano wurin shi minista na haji gaba daya, kuma muka gaya mashi. Na cewa yanzu mun kusan shekara 20 a wannan wurin. Ko banza ya kai kilomita 5.5 zuwa 6 zuwa wurin jifa. Yanayi na lokaci ya canja, yadda aka yi hajin bana cikin zafi, haka za a yi shi har shekara 10 nan gaba. Mun gaya masu a wurin da cewa akwai bukata duk inda ka zauna wuri ɗaya shekara 20, tun duk alhaza muke kuma abu guda muka zo yi, to a canja. Wasu inda suke can gaba din su ma su koma ba su dandana, mu kuma da muke gaba mu zo gaba mu samu sauki. Da dukkan yawancin mutanen da suke fito daga Afirka ba a kyan fata, duk mun ta shafe mu kuma ta damu kowa ba.
Alhazan jihar Sokoto ne suka fi kowace jiya rasa alhazai da alhazai 79. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Makka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani balarabe dauke da bindiga da wuka ya hari Yahudawa a tashar motar bas jiya Lahadi a Barshiba, inda ya kashe sojin Isra'ila ɗaya da kuma raunana mutane 10 kafin daga baya 'yan sanda suka harbe shi har lahira. Wannan dai shine hari na jina-jina mafi muni tun bayan makonni 2 da aka yi ana hare-haren Isra'ila da Falasɗinawa da suke kaiwa juna, da aka halaka Yahudawa 8 da Falasɗinawa 41. Cikin kankanin lokaci aka gano kowane ne wanda ya yi harbin a tashar motar, cikin waɗanda suka jikata har da wani ɗan ƙasar Eritrea da 'yan sanda suka kuskure bisa zaton shi ne ɗan bindiga na biyun. An sami rahoton rikici a ranar Lahadi a birnin Hebron da ke gabar yammacin kogin Jordan da kuma kan iyakar Isra'ila da Gaza. 'Yan sanda sun fara gina katanga tsakanin garin Yahudawa na Arman Hanatsib da kuma na Falasɗinawa Jabal Mukaber da ke kan gabashin Kudus ɗin don kare aukuwar wani rikici.
'Yan ƙasar Masar masu kada ƙuri'a kaɗan ne suka fito a jiya Lahadi don yin zaɓen 'yan majalisa, wanda ake zaton zai ƙara ƙarfafa mulkin shugaban ƙasar Abdel Fattah el-Sisi. Da a ci gaba da zaɓen a yau Litinin a yankuna 14 daga cikin 27, wanda tun da safe za a buɗe rumfunan zaɓe. Zaɓen da aka daɗe ana ɓata lokacin yinsa, wanda zai cike gurbin kujerun 'yan majalisa guda 496. Za a ci gaba da zaɓen a ranakun 22 da kuma 23 a wasu wuraren a cikin ƙasar. 'Yan ƙasar mazauna ƙasashen waje tun a ranar Asabar suka fara kada ƙuri'unsu. Ana zaton samun sakamakon zaɓen a farkon watan Disamba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma ba wani takamammen labari daga jami'ai ko wata kafa ta fi sabilin layi na fitowar jama'a jiya Lahadi, wanda aka yi hasashen cewa bai wuce kashi 10 daga cikin 100 ba. Tun shekara ta 2012 dai ba 'yan majalisa a Masar, tun bayan da kotu ta soke zaɓuɓɓukan 'yan majalisan. Yawanci a da 'yan Muslim Brotherhood ne suka mamaye majalisar jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi da aka hamɓarar.
Gwamnatin Colombia da 'yan gurguzu 'yan tawaye sun bayyana wata sabuwar matsaya a hukumance, da nufin tantance makomar dubban mutanen da suka ɓata ko kuma ake kyauta zaton sun mutu a lokacin yakin da aka kwashe rabin ƙarni ana yi. An cimma yarjejeniya a ranar Asabar a Havana, wadda ta zo 'yan makonni da gwamnatin Bogota da sojojin Revolutionary Armed Forces of Colombia suka yarda da sanyawa hannu ta zaman lafiya. Wanda suka lashe takobi a bainar jama'a za su rattaba wa yarjejeniyar hannu ta samun zaman lafiya a watan Maris ɗin shekara mai zuwa ta 2016. Jami'ai a Colombia sun ce akalla mutane 51 ne suka ɓata tun bayan da sojoji 'yan tawayen suka ƙaddamar da faɗa da gwamnati a shekarar 1964. Ƙungiyoyin waɗanda abin ya shafa sun ba da alƙaluman ɓacewar aƙalla mutane 100. Ƙidayar gwamnati ta nuna aƙalla mutane 220 ne suka halaka, miliyoyin jama'a kuma suka rasa mahallansu.
Labaran duniya kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko da rahoton zargin da wasu 'yan majalisar wakilai suka yi wa shugaban hukumar Custom cewa yana ƙoƙarin karya logon manoman shinkafa a Najeriya.
Honorable Usman Ibrahim Awo da ke wakiltar mazaɓar Haɗeja Awo da kafin Hausa a Majalisar Tarayyar Najeriya ya ce matakin koma baya ne ga manoman shinkafa na cikin gida Najeriya.
Haɗeja jama'ari tun daga kura ta shafi wajen kusan jiha 3. Ka noma shinkafarka, ka kai ta kasuwa, an saye ta 4,200. Kuma yanzu an kwararo ta yin kafa, an ce a kwararo ta. Wannan ɗin ma idan aka inganta manoman wurin ai Hamid Ali da yace a shigo da shinkafa, ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta inganta wannan noman. Ka gani ba Najeriya ba, sauran kasashe da muke iyaka da su a wannan noman shinkafar, daga bakin Kura zuwa Yobe zuwa jihar Jigawa zuwa some part of Bauchi, mun ci da Najeriya, mun ci da waɗannan kasashe da suke iyaka da mu.
Shi kuwa takuransa Honorable Rabi Garba Kaugama, wanda ke wakiltar mazabar Malam Maduri da Kaugama a majalisar wakilai ta ƙasa duka daga jihar ta Jigawa, cewa yi
da farko ma ce aka yi haramcin da gwamnatin Najeriya ta kafa doka aka, kuma a ce mutum daya ya bugi kirji ya ture wannan dokar, to akwai abin dubawa a ciki babba. Saboda na farko dai majalisa ce ta ƙasa a shekarar 2011 mai wakilai 360 ta zauna ta ga cewar ya kamata a yi doka da za a hana shigowa da amfanin gona saboda waɗansu dalilai. Dalilan nan na farko shine a inganta manomanmu na karkara, na biyu a yi maganin cututtuka da ake kawowa daga irin waɗannan amfanin gona kamar irin su kaji, irin su talatalo, su shinkafa. Duk waɗannan abubuwa majalisa sai da ta tsaya ta yi nazari ta ga dalilin da ya sa ta hana waɗannan kawo abubuwa, aka kuma zartar da doka wanda babu wani mahaluki duk mukaminsa a Najeriya da zai iya cewa na kau da dokan nan ba tare da majalisa ta zauna ta ga cewar ya cancanta ta daga ko kuma ta bar shi haka ba. Za mu gaya wa National Assembly cewar abubuwan da ya karya ka'ida, abubuwan da ya kashe ƙasa ne, abubuwan da ya gurgunta manomanmu ne na karkara.
Honorable Rabiu Garba Kaugama kenan, dan majalisar tarayya daga jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
Binciken da wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya gudana a jihar Adamawa ya gano cewa gwamnatin jihar tana fuskantar matsalar tsaftace ruwan sha da muhalli a sakamakon kasa wata na biyan nata kaso a asusun karo-karo na haɗin gwiwa shekaru 7 da suka shige domin aiwatar da ayyukan muradin wannan ƙarni mai ƙarewa a wannan shekara.
Yayin da wa'adin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗiban makanta na cimma muradan karni daga shekara ta 2000 zuwa 2015 ke karewa, jama'a sun soma sharhi na irin nasarori ko akasinsu da muradin karni namba na 7 kan kiyaye muhalli da samar da ingantaccen ruwan sha shekaru 15 da suka gabata. Malam Halilu Muhammad shine manajan cibiyar samar da ingantaccen ruwan sha a yankunan karkara da kuma tsaftace muhalli na jihar Adamawa. Ya ce an samu koma sakamakon kasawar gwamnatin jihar Adamawar na biyan kashi 30% ga asusun karo-karo na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da Ƙasashen Turai, Bankin Raya Ƙasashe Masu Tasowa da kuma Bankin Duniya.
A batun cimma daman wannan muradan, a gaskiya ba a cimma daman ba, in ka kula ƙasashe da yawa suna neman a ja abin ma zuwa gaba kan cewa lallai har yanzu ba a cimma muradan ba da ruwan sha da tsaftace muhalli da tsaftace kai na karkaranmu nan Adamawa. Kara 7 da suka wuce bamu bada counterpart funding ko da nasisin kobo ba, ko wani external donor ba Adamawa. Sai wannan shekara nan ne muka fara samun counterpart funding yana flowing, sana external donors su ma suna kawo nasu, shine kaga har muka fara achieving ayyukan da muka ba je ko ina ba. Mun gama bohol kusan 200 a kayuka, mun gina lafiya filatres guda 40.
Jihar Adamawa na bukatar sama da miliyan 12 domin tanadar gongonaye na zubda shara da kuma motocin kwashe shara a fadar jiha da kuma kewaye. Lamarin da a halin yanzu gwamnatin jiha bata mallaki gwangwani ko motar kwasar shara ko da guda ba, yanzu kwamishinar ma'aikatar kula da muhalli na jihar Adamawa Malam Hamaji Bulus.
Idan za a bi zahiri kusan an gaza kadan a yanzu ba abun da zamu yi mu fada cewa domin idan koyi na ka zagaya akwai da makin da za a bayar yanzu ba mu ci passmark ba.
Malam Salih Kinjir mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ne.
Yanzu daga shekaran ya kare 2015 wahalan ruwa ban ganta ragu ba, karuwa take. Ki kaga inda akwai masu arziki yawancinsu dai suna tana dama kansu abun zuba shara wanda za a bi su layi layi zuwa diba amma inda talaka suke zaman generally ba kai musu abun zuba sharan ba na gwamnati da aka sa ma ana bar har ya cika ba zuwa debe kaga kenan illolin yafi yawa
kasuwanni da tashoshin mota na daga cikin matattarar jama'a dake fuskantar kalubalen samar da ingantaccen ruwan sha musamman ma na tsabtace wuraren ba haya Alhaji Muhammad Ibrahim 86 shine shugaban yan kasuwa ta Gamzaki dake Yola fadar jihar Adamawa
so matsala mutane akwai matsaloli da dama irin wani lokaci sai ga mutane suna gani gashi an tanada wajajen ba haya a cikin kasuwannin mu din amma sai ga abu mai ciki wani lokaci wasu yan kasuwan ko wasu mutane su koma gefe dan naira 10 da za su ba don a ba su ruwa su tsabtace jikin su sai abu a sace su koma gefe suna tsayawa suna bukatar su a gefe su tsufa su samu dan lungu ko wani abu a wani lokaci sai ka samu irin wannan yana faruwa a kasuwa
illoli da kuma matsalolin kiwon lafiya da jama'a ke fama da su a sanadiyar rashin wuraren zubda shara da kuma ingantaccen ruwan sha na matukar addabar lafiyar jama'a musamman mazauna anguwar marasa galihu na manyan birane inji Dr. Nathaniel Badlin kwararre kan shanin kiwon lafiyar jama'a
shi shara bai kamata a kona shi a filiya waje haka ba aya kiwon da yake tasowa din nan yana kawo cututtuka da wurin huhu wato cututtuka wanda zai shafi dan adam game da wurin numfashin shi ko kaman su asma a turance da daman su
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci ya yi da za a saurari ciki da gaskiya.
Nice mi ya faru bai da lahiya ne an kace a wasu ƴan sanda ne sonka kashe can kasuwa teki to mu dai ta magana ba mu ji wanda an kai ba inda dai su ƴan uwan waɗanda ya zan son aikata aibin nan son zo nan sai marci aziya to inda sonka zo sonka ya zana ya zace sonka ya mai wanka suna nuna cewa kama an kama waya ne an birgide ne
eto wanda ake zargi su da wannan aiki suna hannun mu kuma yanzu muna bincike suna hannun mu a CID su biyar ne suna nan a CID ana bincike ɗan sandan mu ne wanda suke aiki a nan jihar suna PMB sun PMB ne amma a jihar nan suke aiki kuma an tura su ne a wannan area din area din East Actura su patrol a cikin wani daji a nan isa nan ne gurin aikin su na dai an tabbatar da an samu wani abu tsakanin su da shi wani mai mutuwa an samu link ashi ne magana farko tukun
jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka ji ta bakin yar uwa da kuma mahaifin marigayi Yahaya Shehu Shinkafi wanda ya mutu a sanadin wani abu da ake zargin wasu 'yan sanda su biyar a yankin Isa ta jihar Sokoto da yi masa. Waɗanda suka yi jana'izar sa sun ce da alamun an danne ko kuma an murɗa masa wuya ne. Mahaifinsa Alhaji Shehu Shinkafi ya ce tun lokacin da suka kai kokarsu wajen 'yan sanda kan wannan abu da ya faru har yanzu ba su ji ƙala ba. To amma shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Salisu Abdullahi Fage ya ce shi bai san wannan labarin ba ma tun da fari sai a bayan da su iyayen wannan yaro suka kai masa kokarsu kuma a yanzu haka yana kan binciken wannan lamari kuma ya sa an kamo waɗannan 'yan sanda su biyar suna kula a ofishin CID na jihar Sokoto. Bari mu faro daga kan mahaifin marigayin wanda zai ci gaba da na bayani.
Allah ya shawo ba kwana dai. Shankai to mu dai wata magana ba mu ji wanda an kai ba inda dai su ƴan uwan waɗanda ya zan son aikata aibin nan son zo nan sun yi marci aziya shi dai mun ka sani
to kana ina wannan lamarin ya faru kuma yaya ka ji da wannan lamari
to lokacin nan ni na ga maka cewa ba ni nan mun yi tahiya can binnan gwari ranar asabar lallaha da wannan abu ya horo ba ni nan ni kuma ban dawo ba sai ran talata ina dawowa nan na shiga cikin gida sai na ga mata cike da gidan ga sa'annan kuma da wasu mutane suna nan zazzanni sai na tambaye su me ka faruwa sai sun kace mai ai hayya ne ya rasu nace me ya faru bai da lahiya ne an kace a wasu ƴan sanda ne sun ka kashe shi can kaso a teki
to kamin mu je ga wannan kashe shi shin bayan sun kama shi a ina ne suka kama shi sannan ba su tai da shi kaman ofishin ƴan sanda ko wani amma kamar haka ba
a'a nan wurin nan inda sun ka zo suna patrol suna ansa kuɗi ga direbobi nan sun ka kama shi abin da ka faruwa lokacin da sun ka kama shi shi ya hayya ya ce musu to ai Buhari ya hana irin wanga ansa kuɗi da akai shi an mahari ya hana an san wanga kuɗi a kai bayan mota ta daga da Yahaya sai mutanen da a cikin motar na sun kace ga ƴan sandan nan sun biyo ku ina ganin ku akan maganan nan da kai musu shi yasa sun ka biyo ku
to bayan sun shiga gero da shi tunda haka ce yayi kwana biyu duk a ina yayi wadannan kwanakin kamin yaro su kenan
a'a ba magana kwana biyu ba ni kwana ni abba ne nan fa
abin da nika nihi ka ce ranar lahadi ne wannan abin ya faru rami ya rasu
ya rasu ran lahadi din
tun ranar ya rasu to kaman me ya faru wata kila ga jikin shi wata kila da kuke gani ya sanadiyar mutuwar shi
da son ka zo son kai zana izatai son kai mai wanka suna nuna cewa kamar an kama waya ne an birgide ne
to kaman waye kawo gawo shi anan
ya ce ta kawo gawa ta nan tare da wani direba ana ce mishi Kabiru Juli
ita waye ba ta gawan ko ko yashi ta tare da ita
wato can lokacin nan da son ka tai an ka dauke hoto ne can wajen abin nan likita sayan birni shi ne an ka bakka ta gawa tare da shi Kabiru Juli wanda ya dauka gawa an ka kawo ta nan gida
so yanzu an yi mai jana'iza ke
an yi mai jana'iza eh
an matsayin ka na mahaifinsa ya ka ji da wannan rashin
to sai hankuri amma kuma ina neman to ina neman haƙi na ai bi ma haƙi na
Haji Shehu Shinkafi mahaifin marigayi Yahaya kamar yadda nace Salisu Abdullahi Fage shine kwamishinan ƴan sandan jihar Sokoto kuma shine iyayen Yahaya din suka kai masa kokar abin da ya faru
eh ce wanda ake zargi su da wannan aiki sanan suna hannun mu kuma yanzu muna bincike kan shi sha'an bincike na ƴan sanda da kuma ƴan sanda wanda suka yi laifi akwai su kaidoji kafin daga baya a mika su gaban kotu za a bin su kaidoji wanda procedure ne idan an gama insha Allah za ka yi su gaban kotu ana bincike
na'am to a halin yanzu ina su ƴan sanda suke
suna hannun mu a CID su biyar ne suna nan a CID ana bincike
dama ƴan sandan jihar Sokoto ne ko dake headquarters ko a wani yanki na ofishin ƴan sanda
ƴan sandan mu ne wanda suke aiki a nan jihar suna PMB sun PMB ne amma a jihar nan suke aiki kuma an tura su ne wannan area din isa aka tura su patrol a cikin wani daji a nan isa nan ne gurin aikin su amma daga bayan da suka samu kansu a sababbin ni har suka je wannan kasuwa ta take din nan wanda ake zuwa cin kasuwa daga shinkafi to shine ba mu sani ba amma ba nan muna bincikawa suna tsare a CID za ku je in kun je za ku gansu
to ranka dai akwai wani watakila tattaunawa ko kuma wani bincike da kuke wanda ya dangondo da iyayen shi yaron don ganin cewa su suna korafin har yanzu ba su koma jin wani abu daga hukumar ƴan sanda ba watakila ko wani bincike ko wani tattaunawa da su akan yanayin wannan da ake ciki
ai su iyayen yaro ne suka yi ƙara a guri na suka ce ga abin da ƴan sanda suka yi wa ɗansu a lokaci kaza muka je muka binciko muka samu ƴan sanda na wanda suka yi wannan aiki a wannan guri muka kira wasu a nan shedu suka ce su ne su suka aiki a wannan guri shi zamu ka fara bincike amma ai sai sai iyayen yaro suka fara daga shinkafa suka min kara tukunna insha Allah ai shi za a nuna cewa da ƴan sanda the civilian the kone organization in mutun ya laifi ai doka tace dole sanda kanka ai shi yasa ba za mu kyale ba ƴan sanda ne suka yi za mu bincika in ba ƴan sanda ma ne wasu kungiyoyi ne kamar Allah Security Agency ai kun ga muna bincika ai
to yanzu ran kai me kuka so mu gano wa dangane da hannun su a cikin wannan aika-aikar
ya kan shi bincike ba kai yake ba a ce a me ka fara ganowa na daidai an tabbatar da an samu wani abu tsakanin su da shi wannan mai mutuwa an samu link a shi ne magana farko tukun da abin da ya faru sai da ya jima wa mu sani ba sai da ƴan uwa suka suka mun karcewa ga abu da ƴan sanda suka wa sannan muka nemo su waye ma ƴan sandan tukunna sannan har muka samu sa muka zo wannan matsayi akwai dangantaka tsakanin su dan yaran bi ne shi ɗaya ne shi ɗaya bai mutu ba to ɗaya ne ya mutu amma shi wanda bai mutu ba shi ne ya kawo mana bayanin abin da binciken nuna shi za a yi insha Allah
Masu sauraro idan har aka gama bincike nan da shirinmu na gaba za mu dora a kai. Ma'ana dai za mu ci gaba da bin sawun wannan batun har sai lokacin da aka yi adalcin da ya kamata ga su iyayen mamaci. Yanzu a madadin Murtala Faruk Saninna, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a huta lafiya.
Ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
A jiya Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka da ta fara shirin dagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata bisa abin da ya kira da ranar rungumar fara zartar da yarjejeniyar nukiliyar Iran din da kasashe guda shida masu fada a jiya duniya suka kulla a watan Yulin da ya gabata. Wannan fara shirin ne zai zama matakin farko na fara aiki da yarjejeniyar kamar yadda aka kullata. Wani balarabe dauke da bindiga da wuka ya hari Yahudawa a tashar motar bas jiya Lahadi a Beersheba inda ya kashe sojan Isra'ila guda daya ya kuma raunana guda goma kafin daga baya ƴan sanda suka harbe shi har lahira. Wannan dai shine harin jinajina mafi muni tun bayan makonni biyu da aka fara na hare-haren Isra'ila da Falastinawa da suke kaiwa junansu da aka halaka Yahuda 8 da Falastinawa 41. ‘Yan kasar Masar masu kada ƙuri'a sun fito ba da yawa ba a jiya Lahadi don yin zaɓe kashin farko na ‘yan majalisu wanda ake zaton zai ƙara ƙarfafa mulkin shugaban ƙasar Abdul Fattah al-Sisi. Za a ci gaba da zaɓen a yau Litinin a yankuna 14 daga cikin guda 27 wanda tun da safe za a buɗe rumfunan zaɓen. Zaɓen da aka daɗe ana ta ɓata lokacinsa wanda zai cike gurbin kujerun ‘yan majalisu guda 496.
To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da
sun kashe mutane 12 kuma sun kokone gidaje.
Yawan mutanen da 'yan Boko Haram suka kashe a wani harin ƙunar baƙin wake a jihar Adamawa a ranar Asabar za ku kuma ji rashin amincewar 'yan jihar Yobe game da miƙa sunan Hajiya Hadiza Bukar Abba Ibrahim a matsayin minista. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.